wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Mai sauraro babban maraba nake maka a zuwa shirin na yau. Ina fatan ana cikin koshin lafiya, ana kuma shirye domin a karbi albarku da Ubangiji ya shirya mana a shirin na yau. Sai a yi ƙoƙari a bi mu a hankali inda za mu idar da sakonnin gaishe-gaishe na masu sauraro. A cikin shirin kuma zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga sashin Bukuru a Jos jihar Plateau su ne za su yi mana waka a shirin. Pastor Joseph Maza da kuma Pastor Audu su ma suna shirye a fili na domin guziri da kuma sujada. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakaria. Ina maka maraba da sake saduwa da kai. A bi mu a hankali.
Ni ne mai suna John Darius Kwakwa, an fi sani na a can kauyen mu da suna Sani. Can kauyen su mama na kuma ana kira na Asaba. So ina ɗauke matakin gaisuwan nan, ina gaishe da shi kawuna Bafaran da kuma shi kawuna Jehova. Ina ɗauke wannan zarafi, ina gaishe da shi abokina Jerry Saka Suku a Jalingo Angon Magami. Sannan ina gaishe da shi abokina mai suna Jerry Alaisha amma Lofe, da fatan yana karatu lafiya a can makaranta. Sannan ina ɗauke wannan zarafi, ina gaida ita Sister Janet John a can Low, da fata suna nan lafiya. Na dauki wannan zarafi, na gaida broda na mai suna Philemon P. Kwakwa a Jalingo Angon Mercies, da fata suna lafiya da iyalinsa. Sannan na gaida shi babban yaya mai suna Babayo Philip Kwakwa, da fata yana nan lafiya da iyalinsa. Na dauki wannan zarafi, na gaida da ma'aikatan gidan radio Seventh-day Adventist, da fata suna nan lafiya. Ina sake ɗauki wannan zarafin, na gaida shi yayana mai suna Samson Inusa, da fata yana nan lafiya da iyalansa. Ina sake ɗauki wannan zarafi, ina gaida shi abokina mai suna Happy a can Sabon Gari a Adamawa State, da fata suna nan lafiya. Bari Allah ya taimake mu.
Sunana Adamu Wakili Ture Balam, daga Ture a cikin karamar hukumar Kaltungo, Gombe State. Tunda na fara sauraron World Adventist World Radio nan, kai rayuwa na akwai canji sosai. Wato ta wajen zawabai nan da nake ji da su galgade, to ya canja mini rayuwa na ka galgade da su, da kuma inda akan ce in za ka kwanta ka yi addu'a, to gaskiya yin addu'ar mutum zai kwanta din nan, da kuma da safe nan kai ya mini taimako sosai. Wajen musamman inda za ka kwanta din nan, kada ka manta da yin addu'a nan, ya sani sosai. Yin kowanne zai yi bacci dai sai na yi addu'a. Na roki nufin Ubangiji. Na gaida ita mai daki na Madam Lena Adamu, na kuma gaida shi Facebook nawa Master Clement Adamu, na gaida shi ma unguwana Master Yakubu C. Lamas, na kuma gaida shi dan uwana Master Mark Chindo, na kuma gaida dan uwana shi Master Yakubu Wakili da kuma iyalin shi, na kuma gaida yara na duka iyali na duka da yan anguwana gaba da na Ture Fande.
Ina mai suna Dinet Labiluwa. Ina jin daɗin shirye-shiryenku, abubuwan da kukan faɗa da su, kiwon lafiya da sauransu. So ni ya zama mun jiki ne kawai, ni ba na iya in zauna wai ban ji ku ba. Ina gaida kanina mai suna Amos Labiluwa, yana Makodi ne, ina gaishe shi. Ina da gaida Mrs. Chechera a nan Gombe take. Ina gaida Mr. Kefas Labiluwa. Ina gaida Rebecca Raymond. Ina gaida sauran 'yan uwa da abokan arziki. Ina gaida Malam Malami, muna tare a garin mu. na ga gaida Grace Agblo, na gaida Josephine Agblo, na gaida Andrew Agblo, na gaida yaro na Amadelwa police na gaida shi na gaida yata Chantal Agundi.
Suna na Dora ya kuku ladeje ina kantungo termana wannan lokaci ina so gaida ita aunty na Miss Doris Dudu tana Gombe da kuma ina gaida ita kawata maman Precious a Dalin Kowa ina gaida ƴan anguwan mu anan termana ina gaida ƴan uwa dai cikin Kristi duk wanda suke sauraron Adventist World Radio. Shawara da zan ba masu sauraro shi ne in mutum yana tude Adventist World Radio ne akwai abubuwa da mutum zai karu da shi yana da kyau mutum ya zama kusa yana jin magana almasihi
da farko dai ni ta mai suna Evelyn Felix Bush ina mika sakon gaisuwa na zuwa ga antina Amarban Custom mai suna Betty Danjuma da kuma antina mai suna Larry Simon ina mika sakon gaisuwa na zuwa ga ƴan damawa gaba daya Allah ya sa suna cikin koshin lafiya amin.
Ni mai suna Gerson M Haruna gaskiya a yanda nake ji Adventist World Radio kan yana faranta min rai sosai da wajin da suke yin kullum shi yasa kowane lokaci ina jin dadin in ji muryar su kafin na yi bacci in ji kalman Allah ina gaishe da zama duka wanda suke saurare World Radio Adventist ina sake gaishe da abokanin tarayya duka wanda muke jin wannan gidan radio tare da su
ni ne mai suna Gideon David Katara da kuma ina gaida yayina wato Pastor David Katara da kuma Miss Tani Katara ina mika sakon gaisuwa ga kuma abokanaina wato mai suna Godwin yana Husky anan Mailove da kuma Yanu da kuma Opel to amma yana da suna Innocent amma muna kiran shi Opel suna abu wasa da kuma ina gaida yayana Katara ina gaida masu aiki a gidan radio kuma na Adventist World Radio da fatan kuna nan lafiya.
Sunana Moses Asuyi Haruna ina mika sakon gaisuwa zuwa ga babana Haruna Hosea da mamana Saradu Haruna ina mika sakon gaisuwa zuwa ga abokana yana Yaya Adamu da Remember Peter Umaru da kuma Phoebe Mistali da Silas Oliver da kuma King ina mika sakona ga duka mutane na Mailofe ina mika sakona zuwa ga iyalinmu yayana Steven Haruna da kuma antina Kiden Haruna sai Miracle Haruna da fata suna nan lafiya.
Ni ne suna Jacob Inusa wanda an fi sani da shi yafi yafo suna wasan ball na ada so na samu dama nan domin gaida abokaina ina gaida Amos a can sabon gari Demsa ina gaishe da Raymond Mampur Mangai wanda yake zama Plateau ina gaishe da dukkan al'umman jama'a gaba daya more especially mutanen fitowa ina gaishe mamana ita Mary ina idara sakon zuwa ga Yerima wanda aka fi sani da shi Shago ina gaishe da babana Raymond Yerima ina gaishe da dukkan ƴanwa da abokan arziki ina gaishe yayana mai suna Samson Inusa ina gaishe da duk abokaina wanda suke nan a Mailofe da kuma Mawe Bello a can Adamawa babba abokina wanda ba zai manta da shi ba ina gaishe da Jibir ina gaishe da Sale Bitrus.
Kaji labarin tashin da ke gauda duk damuwar ka AWR. Kasa kunye zakaji kalmomi masu karfafa ban gaskiyar ka don dawansa.
Adventist World Radio muryar bege don kowa.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Ina da fata mai sauraro ana tare da mu a shirin. Za mu saurari zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga sashin Bukuru a jihar Plateau. Sai a kasance tare da mu.
Wane ne annabin nan mai daraja?
Yesu ne babu wani kamar sa duka. Yesu ne babu wani kamar sa duka.
Wane ne annabin nan mai daraja?
Yesu ne babu wani kamar sa duka. Yesu ne babu wani kamar sa duka.
Sanda
yana cikin duniyan nan.
Sanda
yana cikin duniyan nan.
Da lokaci yayi
da zai shigo birnin Urushalima.
Da lokaci yayi
da zai shigo birnin Urushalima.
Ya kira almajiransa
ya ce ku shigo cikin birnin nan. Za ku ga awaki dan jaki a daure. Za ku ga awaki dan jaki a daure.
Ya ce masu
ku kwance shi ku kawo.
Ya ce masu
ku kwance shi ku kawo.
Idan wani ya tambaye ku
ku ce malam ne yake bukata. Yesu ne babu wani kamar sa duka. Yesu ne babu wani kamar sa duka.
Da sun kawo awallakin nan
Yesu ya hau yana tafiya zuwa cikin Urushalima. Sai ga taron jama'a sun bi baya suna cewa Hosanna ga Dan Dauda. Hosanna ga Dan Dauda.
Sa'annan wata rana
in mun je sama a kursiyin daraja kabilu daban-daban za su ce masa Hosanna kai ne mafi ɗaukaka. Hosanna kai ne mafi
Yarbawa za su ce.
Hosanna kai ne mafi
Yarbawa za su ce.
Hosanna kai ne mafi
Fulani za su ce.
Hosanna kai ne mafi
Fulani za su ce.
Hosanna kai ne mafi
Biyomma za su ce.
Hosanna kai ne mafi
Biyomma za su ce.
Hosanna kai ne mafi
Amawa za su ce.
Hosanna kai ne mafi
Amawa za su ce.
Hosanna kai ne mafi
Dukan mu za mu ce.
Hosanna kai ne mafi
Dukan mu za mu ce.
Hosanna kai ne mafi
Dukan mu za mu ce.
Hosanna kai ne mafi daukaka.
Barkanka da warhaka mai sauraro. Na yi farin ciki da murna a ganinka wannan sa'a da za mu yi binciken littafi mai tsarki Allah ya magana da mu. Wannan littafi da muke magana littafin Allah ne. Sunana Pastor Joseph Adamu Maza. Karatunmu na samuwa cikin Timoteus ta fari sura 2 aya 5. Sura 2 aya 5 Timoteus ta fari. karatun na cewa har yanzu Yesu mutun ne kuma shi masakaici ne. Wannan shine maganar Allah. Sai kan maganar ta ce har yanzu Yesu mutun ne. Bari mu yi addu'a. Ka bishe ma cikin wannan bincike, daukaka ya zo kursiyinka, albarka ya zama na bawanka wanda zai saurara wannan sa'a a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amen. Yanda muka yi karatu, Yesu mutun ne kuma masakaici ne, yana tsakanin mutun da Allah. Sai kan maganar ta ce har yanzu Yesu mutun ne. Har yanzu Yesu mutun ne. Gama dan mutun ya zo neman abin da ya bace ya cece shi kuma Yesu mutun ne. Har kaman zaman yau haka da kake sauraro wannan maganar Allah, Yesu mutun ne. Duna mutuwarsa da ya mutu, ya tashi, ya tafi sama, yanzu yana can wurin Uban. Har zuwa yanzu nasin ta ce mana shi mutun ne, har zuwa kamar yanzu yau haka da kake sauraro maganar Allah, Yesu mutun ne. Shi yasa karatun ta ce shi masakaici ne, shi mutun ne, yana tsakanin mutun da Allah. Yesu sanda ya tashi, ya bayyana ga almajiran, suka ganshi suka ce wannan wani ruhu ne na daban. Amma Yesu ya ce musu, ai, ruhu ba shi da kasussuwa kamar yanda nike da su, ba shi da nama kamar yanda nike da shi. Yesu har zuwa yau mutun ne. Me yasa yana cikin jiki ta mutuntaka domin ka? Yana cikin jiki ta mutuntaka domin ka mai sauraro na. Shi yasa har yanzu shi mutun ne da jikin nan da ya tashi daga kabari da shi, har yazo ya mutu ya tashi. Wannan jikin ne Yesu yana dauke da shi. Yana da jiki iri na mutuntaka. Shi yasa an ce mana a cikin littafin mai sarki, alheri mutun daya masu yawa suka tsira. Inji Romawa sura 5 aya 10:15. Romawa 5:15. Ya kasance da sifar mutane. Inji Filibiyawa sura 2 aya 7. Yana da sifar mutane har yau. Yana cikin mazauni na jin kai a sama. Yana kursiyin Allah a sama. Yana cikin haikali na sama. Yana mazauni na jin kai da jiki kamar naka, da jiki kamar nawa. Ya mai sauraro, jikin da Yesu yake dauke da shi a yau haka iri naka ne. Don me yana rike da jikin nan? Don yana tsakaninka da Allah. Shi ne masakaici. Shi yana tsakaninka da Allah. Ya mai sauraro, da Yesu ya tashi, ya bayyana, ya koma sama, malaiku suka ganshi, suka tambaye shi. Inji littafin Zakariya sura 13 aya 6. Suka tambaye shi, menene baicin wannan tabbai a hannunka? Menene baicin wannan rami a hakarkarinka? Menene baicin wannan tabo-tabo na kaya a bisa goshinka? Sai ya ansa musu, na same su a gidan masoyana ne. Wato, a wannan duniya da Yesu ya kaunace mu, ya zo ya samu raunuka a gidan masoyansa. Wato, ya kaunace mu, ya zama abokinka mai sauraro. Yesu ya zama abokinka, ya zo wannan duniya, ya sha wahala, ya sha radadi, ya tashi da wannan jiki na mutuntaka. Shi yasa da ya je sama, malaiku suka tambaye shi, da sun ga rami a tafin hannunsa, sun ga rami a hakarkarinsa, sun ga tabo, suka ce menene baicin wannan raunuka? Ya ce na same su a gidan abokanai na ne. In mun karanta Yohana Bishara sura 15 aya 13, babu kauna da ta fi wannan, mutum ya bada ransa domin abokanansa, ya share da dai domin abokanansa. Malaiku suka yi tambaya da wannan jiki da ya koma sama, Yesu yana tsakaninka da Allah. Ya mai sauraro, Yesu yana tsakaninka da Allah. Shi yana tsakani, yana kuma hidima domin ka. Ya kamata ka karbe shi yau. Ya kamata ka bada kanka Yesu ya zama mai cetonka yau. Domin yana cikin haikali na sama, yana mazauni na jin kai, yana tunani domin ka. Domin haka ya mai sauraro. Shi yasa an ce ya zama babban priest. Menene aikin priest? Prince shine masakaici a lokacin Musa, a lokacin Haruna. Prince shine masakaici, shi yake tsakanin mutane da Allah. Prince na lokacin Musa su Haruna sun zama mutane ne masu zunubi, sai sun mika hadayu na kansu tukuna. Idan Allah ya karba, sannan sukan samu iko su mika na jama'a. Amma Yesu Kristi shi ba mai zunubi bane, ko da shike yana da jiki irin namu, amma wannan jiki babu zunubi a ciki. Shi yasa ya iya zuwa gaban Uban yayi roko domin ka. Shi yasa ya iya zuwa gaban Uban yayi roko domin na. Shi yasa yana roko ya mai sauraro. Kada ka bata lokaci. Yesu yana jiranka. Yesu yana neman ka. Shi ya kasance masakaici. Shi ne masakaici tsakaninka da Allah. Inji Ibraniyawa sura 8 aya 6. Menene aikin priest? Menene hidima na priest? Sai Romawa sura 8 aya 34 ya ce, Yesu yana roko a sama domin ka. Yakan je gaban Uban domin ka. Yakan nuna hannayensa domin ka. Yakan nuna hakalkarin da ya sha wuya domin ka. Tafin kafansa akwai kusa, rami na kusa wanda ya sha a duniya domin ka. Ya mai sauraro. Ka kalbi Yesu. Ya mai sauraro. Don me kana bata lokaci? Yau ne naka, gobe ba naka bane. Ka kasance tare da Yesu Kristi, domin shi ne masakaici, yana tsakaninka da Uban, shi ne yana roko domin ka. Shi yasa an ce zuwansa da zai sake zuwa, yanzu da cikin jikin nan na mutuntaka, Yesu zai sake zuwa don ya baka ceton. Ka kalbe shi yau, domin wancan rana da zai zo zuwa na biyu, ka kalbi ceto kyauta a hannunsa, ka kalbi mulkin sama kyauta a hannunsa. Zaka ci itace na rai kyauta daga gare shi. A cikin mulkin sama zaka sha ruwa na rai kyauta daga gare shi. Ya mai sauraro, ka kasance da nasara. Ya mai sauraro, ka kasance da kaskanci. Ka karbi Yesu Kristi ya zama mai cetonka. Shi ne babban priest, yana roko domin ka. Me zai kawo shi? Zai zo ne cikin daraja. Sai ran da Yesu zai zo, sannan zai yafa darajansa, zai dauki ikonsa. Zai tuba jiki na mutuntaka, ya dauki alantaka ya yafa, ya zo duniyan nan. Me zai kawo Yesu? Ya mai sauraro. Zai zo ne domin ya dauke ka, ya baka lada na rai na har abada, ya baka rawani na rai na har abada. Ya mai sauraro, ka shirya domin zuwa Yesu na biyu. Ka shirya, yanzu ne lokacin, ba gobe bane. Allah shi maka albarka. Mu yi addu'a. Allah madaukakin sarki, mun ji maganarka, kai ne masakaici. Kana cikin jiki na mutuntaka, har yanzu kai mutun ne. Kana roko domin mai sauraro, kana roko domin kowane rai a duniya. Ubangijin Allah, mun roke ka, ka ba mu nasara a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amen.
Idan ka zauna ka lura ka maida hankali da kyau, za ka lura cewa rayuwa ba ta baya ake yin ta ba. Shi yasa ya kamata komai da kake yi ka samu ci gaba. Kai koyi, ka dauki darasi daga irin kurakurai da kai a can baya. Sa'annan darasan da ka koya daga cikin su taimaka maka domin ci gaba a cikin rayuwarka. Kar ka yadda wani ya shar'ance ka bisa ga irin rayuwa da kai a baya. Akwai masu kawo suka suna cewa ai ka taba faduwa, ka taba kasa yin kaza ko kaza. Kar ka kasance a wannan gurin. Kar ka yadda wani ya danna ka a ƙasa da irin waɗannan kalamomi. Ka tuna cewa duk wanda kake gani ya ƙware a yau, a baya can ya taɓa wasu kurakurai a rayuwarsa. Sa'annan duk wanda ka gani yana faduwa a yau, to akwai rayuwa ta nan gaba wanda zai iya gyara rayuwarsa har ta kasance da kyau da armashi. Saboda haka idan wani ya kawo irin kurakurai da ka taɓa yi a baya can, ya kamata ka ɗauki wannan magana da yake yi ka gyara shi domin ka yi rayuwar da ma za ta ba shi kunya nan gaba. Sai ka ci gaba da rayuwarka. Kar ka kasance kana bimbini kana kuka a kan abin da ya riga ya wuce. Maganar Allah ta ce, idan mutum yana cikin Kristi ya zama sabuwar halitta, tsofaffin ayyuka kuma sun shuɗe, sun koma sun zama sababbi. Ya kamata rayuwarka ta kasance a cikin Almasihu Yesu ne. Saboda haka ka nemi samun ci gaba a rayuwarka, gaba-gaba za ka riƙa yi. Ko da yake an ce waiwaye maganin mantuwa, bai kamata ka waiwayi irin abubuwa munana da kai baya can ba, amma ka fuskanci gaba, ka shirya yadda za ka tsara rayuwarka, ka yi rayuwa ta nagarta a nan gaba.
Mai sauraro idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, za a iya rubuta a tura mana zuwa ga adireshin email namu awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya samu mu a Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu a shirin kai mai sauraro. Ina kuma nuna godiya zuwa ga duka masu sauraron mu wadda an ji muryoyinsu a shirin. Ina kuma godiya zuwa ga zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga Bukuru. Ba zan manta da Pastor Joseph Maza da kuma Pastor Audu ba, duka muna cewa Ubangiji ya yi muku albarka. A madadina da sauran abokan aiki na nan kamar Omolayo Olushola Jegede da kuma Eze Elewemci, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ya ‘yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kar a manta, addu’a tare da iyali na da muhimmanci.